Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, barkamu da asuba, barkamu kuma da kasancewa da ku a shirinmu na farko a yau Laraba 22 ga watan Yuli. Da fatan kun waye gari lafiya. Alheri Grace Abdi ce tare da Baba Yakubu Bankiri da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa da ku. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai.
To Grace, dangane da karuwan cutar COVID-19 a birnin Los Angeles, magajin garin birnin Eric Garcetti ya sanar da yiwuwar sake kulle birnin makonni kalilan bayan da hukumar birnin ta sassauta dokar hana zirga-zirga. Yan takarar shugaban kasa a jam'iyyar Democrat Joe Biden ya faɗa wa Amurkawa a jiya Talata cewa shugaba Donald Trump da ya rabu da ku, kana ya rabu da wannan kasar. Kana majalisar dokokin Misra ta baiwa shugaba Abdul Fattah al-Sisi dama ya kai gudunmuwar sojoji a makwabciya Libya idan buƙatar hakan ta taso.
Kanun labaran kenan. Senator Mohammed Alin Dume, mai wakiltar Borno ta Kudu, ya fayyace dalilansa na gabatar da batun harkokin tsaro a zauren majalisa.
Ni abin da ya dame ni a cikin wayan da aka kashe sojoji 42 wannan babu ban soja a ciki, banda da major da captain da kuma lieutenant din nan, sauran ƴaƴanmu ne wanda suka sadakar da ransu sun je suna yaki.
Wakilin mu a Kaduna ya kuma yi nazari akan kama waɗansu matasa dangane da mutuwar Tululofe. Sai kuma shirin baki mai yanka wuya wanda a yau ya haka fitila akan rikicin cikin gida a jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya. Amma kafin mu kai ga waɗannan duka, ga halin da duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Dangane da karuwan cutar COVID-19 a birnin Los Angeles, magajin garin birnin Eric Garcetti ya sanar da yiwuwar sake kulle birnin makonni kalilan bayan da hukumar birnin ta sassauta dokar hana zirga-zirga. A gidan yarin jihar, lamarin ya rincaɓe, inda hukumomin jihar California ke tunanin sake 'yan gidan yari kimanin 8,000 masu ƙananan laifi. Jihar California na ci gaba da kasancewa kan gaba wurin yawan masu cutar, inda aka tabbatar da kimanin mutum 400 sun kamu da cutar. Domin sassauta wannan matsala, jami'ai sun ce suna tunanin sake 'yan fursuna 8,000 masu ƙananan laifi da ya rage musu kasa da kwanaki 180 su gama zamansu na gidan yari. Masu sama da shekaru 30 da ba su da cikakken ƙoshin lafiya ne za a fara sakewa. Kimanin 'yan gidan yari 3,000 a California ne aka tabbatar da sun kamu da COVID-19, kana akalla mutum 10 a ciki sun mutu. Masu suka sun ce musayar 'yan fursuna shi ne sanadin bazuwar cutar a gidan yari. Tun lokacin ne jihar ta maye gurbin babban jami'in kiwon lafiya na gidajen yari. Wasu da suka taɓa zama a gidan yarin kuma sun bayyana abubuwa da suka gani a lokacin ɓarkewar annobar. Dan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar Democrat Joe Biden ya faɗa wa Amurkawa jiya Talata cewa shugaba Donald Trump ya rabu da ku, kana ya rabu da wannan ƙasa. A wani bayaninsa da aka yaɗa kai tsaye, Biden ya zargi Trump da gazawa wurin yaƙi da annobar coronavirus, yana mai cewa yayin da cutar ke ƙara bazuwa a kulli yaumi, Amurkawa ma'aikata da dama sun rashe ayyukansu, kana ba su da ƙwarin gwiwa. Tsohon mataimakin shugaban ƙasa ya faɗa cewa ma'aikatan Trump don kansu sun tabbatar da shugaban ya gaza akan muhimman abubuwa a matsayinsa na shugaban Amurka. Aiki ne na kula da ku da dukkanmu baki ɗaya. Biden ya ƙara da cewa ya kamata shugaban ƙasa ya nuna kulawa da jagoranci da kuma ɗaukar alhaki, kana kada ya ja baya. Sai dai a bayanin wuni akan coronavirus a jiya Talata, Trump ya bayyana gwamnatinsa a matsayin wacce ta taka muhimmiyar rawa wurin yaƙi da cutar, yana mai cewa za a ga maganin rigakafi da ake niyyar fitowa da shi a cikin 'yan kwanaki kalilan fiye da yadda mutane suke tunani, kana yana tattaunawa akan tallafawa Amurkawa da cutar ta shafa. Fadar Waters ta fara bayanin wunin ne bayan dakatar da shi a ƙarshen watan Afrilu. Majalisar Dokokin Misra ta baiwa shugaba Abdul Fattah al-Sisi dama ya kai gudunmuwan sojoji a makwabciya Libya idan buƙatar hakan ta taso. A farkon wannan wata ne Sisi ya yi kashedi ga gwamnatin Libya da ke birnin Tripoli ta yarjejeniyar ƙasa da masu goya mata baya a Turkiyya cewa su yi taka tsantsan kada su zarce gona da iri, abin da ya bayyana mai muhimmanci ga tsaron Misra a birnin Sirte na Libya mai tashar jirgin ruwa. Kuri'ar da aka kada a Majalisar Dokokin Misra akan Abdul Fattah al-Sisi ya ɗauki mataki a Libya ba ta nuna fara ayyukan soji nan da nan akan dakarun abokan gaba a Libya ba. A halin da ake ciki, kafafen yaɗa labaran Misra sun ce Sisi ya zanta da shugaban Amurka Donald Trump ta wayar tarho da yammacin ranar Litinin, tattaunawar da ta maida hankali akan tsagaita wuta a Libya domin daƙile ɓarnar da ke faruwa a yakin. Majalisar Dokoki a gabashin Libya ta fitar da wata sanarwa a makon da ya gabata ta ba da dama Misira da ke goyawa gwamnatin wucin gadi ta Abdullah Al-Sini a gabashin Libya ta kawo mata gudunmuwar soji idan bukatar hakan ta taso, ganin yadda Turkiya ta shiga dumu-dumu a cikin Libya kana ta ki mutunta 'yancin kasar.
To kada a yi nisa, nan gaba kaɗan Baba zai sake shigowa da ƙarin labaran duniya. Amma kafin nan bari mu leƙa Najeriya, inda ake ci gaba da muhawara dangane da batun harkokin tsaro da ake bayyana cewa majalisa ta buƙaci ganin shugaban ƙasa ya sake lale. Wakiliyarmu da ke ɗauko mana rahotanni a Majalisar Tarayyar Najeriya Madina Dauda ta tattauna da Sanata Muhammad Ali Ndume wanda ya gabatar da wannan batu a zauren majalisa, ya kuma ce ba a fahimci abin da ya sa ya gabatar da wannan batu ba.
Su wayannan sojojinmu suna da matsaloli wanda ba a maganta su ba, musamman yawansu bai isa ba, kayan aiki ba su da shi, wayansu kuma abin nan wato kudaden su ma da suke bukata don su yi aikin yau da kullum din nan ma akwai matsala a cikin samun wayannan kudaden. Amma ku yan jarida kullum magana za ku yi magana shugabannin Hafsa, ni ban kawo wannan maganan abin nan ba. Ni abin da ya dame ni a cikin wayanda aka kashe sojoji 42 wannan babu ban soja a ciki, banda da major da captain da kuma lieutenant din nan, sauran ƴanmu ne wanda suka sadakar da ransu sun je suna yaki. Ba shugaban kasa wanda shine shugaban jami'an tsaro na kasan gaba daya ake cewa CNC, shugaban kasa taba zuwa bakin madaga ne ko so daya, ko kuma su wayannan da suke cewa ake cewa su ne shugabane din, ai ba su ne suke yakin ba. Menene damuwar mutane mu, me ya za a kawo wannan abu zuwa karshe, shine magana.
To ana ganin kaman fito da mu cikin wannan kangi na hannunsu domin suke shugaban ta abin.
Dai maganan shugabanci din na Hafsin sojoji ko kuma abin nan ba maganan da ni dan majalisa zan yi akai ba, don ba hurumi na bane. Amma magana anda yake hurumi na shine magana da yake gaya miki a wakilan jama'a da hadda wayanda suka rasa rayukansu da kuma wayanda suke rasa rayukansu da kuma azaman chairman na AMI a majalisar dattawa, hakina shine in duba abin da suke yi, kudaden da aka ba su yaya suka yi amfani da shi. Amma ba wai yanzu a ce ai ka harba target baka samu ba, wannan ba aikina bane. Ko kuma a ce arsashin da kai amfani da shi maimakon kai amfani da arsashi 5 kai amfani da 50, wannan ba aikina bane. Ko kuma in ce ga yadda za ku yi yaki nan, wannan ma ba aikina bane. Amma shin menene damuwansu? Ina ne ake da matsala? Me yasa ba sa samun nasara a cikin wannan, ko kuma ba su kawo ƙarshen wannan abun ba? Kuma ya bayyane ne, ba kayan aiki, ba yawan sojoji, kuma kudaden su ma ba a basu a lokaci. Yanzu muna cikin shekara na rabi, sai la sati mai zuwa ne aka basu rabin kudin kasafin na budget na shekara na. Tattaya za a yi irin wannan aikin kuna magana? Ba maganan burate, maganan ko sadi ko wani abu nan bane. No, menene yake faruwa? Menene dalilin da yanzu kamar yanzu mutanen sun kama hanyar da yamma za su je aka afka musu? Me yasa da menene da za a yi da wannan abun ba zai faru ba? Kamar yadda nace da akwai drone yanzu suna da shi, in za su je zuwa point A in sun tura drone, wayannan da suke kasa ba za su gansu ba, su kuma za su gansu don drone zai je kawo musu abin nan, hotuna da movement na komai yake. To in sun gani ba za su je wurin ba, ko kuma za su je da shirin su? Alaman shine wayannan abubuwan babu. Kuma shine abin da majalisar dattawa tace gwamnati ta ba sojoji kayan aikin da suke bukata.
Tambaya ta cikin shekara 11 da ake yaki da 'yan ta'adda a ƙasar nan, za a ce gabaɗaya cikin shekarun nan ba a ba mutanen nan kayan aiki ba, da me suka riƙa yi? To
Hajiya, da tsofaffin kayan aikin da suke da shi suke zafa ma, wallahi sojojin nan in kin je bakin daga kin ga irin halin da suke zama, wallahi ni kam ba zan iya zama a cikin wancan halin ba, balle man sa ɗana a ciki. Common tent, common inda za su kwana, abinci, ana zuwa yanzu sojojinmu wani lokaci ana tafiya don abincin da ma ba a basu yadda aka saba aikin soja. Mu da muka tashi a bariki lokacin da iyayenmu suke abinan, har ma lokacin da yakin ya kare, inda ake deploying sojoji don su je su yi gadi, ana kai musu abinci a wurin, abinci da zafin. Amma yanzu sojoji suna zama a cikin trenches, wanda ruwa yanzu kamar da daminan nan inda suke zama, in kin je kin gani Hajiya ba za ki yarda ɗan ke zauna a cikin wannan condition ba.
Gai da Madina, kuna sauraron sashen Hausa na muryar Amurka ne da ke watso muku shirye-shirye daga nan birnin Washington DC. Ga Baba Yakubu Makiri da ci gaban labaran duniya.
an zargi wasu 'yan kasar China guda biyu da yin kutse a cikin ayyukan ɗaruruwan kamfanoni a faɗin duniya, ciki har da kamfanonin nazarin halitta da suke ƙoƙarin fitowa da maganin rigakafin COVID-19 da kuma jinya yayin da suke aiki da ma'aikatun tsaron China. Ana zargin Li Xianyu mai shekaru 34 da kuma Don Jianzhi mai shekaru 33 da aikata laifuka 11 a gundumar gabashin jihar Washington a jiya Talata, karin farko da masu shigar da kara Amurka suka zargi masu kutsen China da aikata laifi da suka bayyana babbar barazana na yin aiki da kasar China yayin da kuma ake auna kamfanonin domin biyan bukatun kai. John Damer shine shugaban sashen tsaron kasa a ma'aikatar shari'a, ya zargi China da taimakawa masu aikata laifin kutsen. Ya ce yanzu China ta ɗauki gurbinta tare da Rasha da Iran da kuma Koriya ta Arewa a cikin ƙungiyar ƙasashe masu abin kunya da ke ba da kariya ga masu kutse, don su kuma miyagun su ba da bayani masu amfani ga ƙasar China domin ita ma ta baiwa jam'iyyar kwaminisanci mai mulkin China wacce ke neman fasahar kamfanonin Amurka da kamfanonin da ba na China ba ruwa a jallo, ciki har da masu nazari a kan COVID-19, in ji Demers a wani taron manema labarai.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Baba Yakubu Makiri ya karanto. To bari mu sake komawa Najeriya. Tun bayan sanar da rasuwar matashiyan nan matukiyar jirgin sama na yaki ta farko a Najeriya, Tolu Lope a Rotile, wasu 'yan kasa suke ta bayyana bukatar ganin an gudanar da bincike, lamarin da ya sa rundunar sojin saman Najeriya ta fayyace yadda abin ya faru. Wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikara ya zanta da kawayen marigayi ga rahoton da ya hada mana.
Sanarwar rahoton wucin gadi game da bincike da rundunar sojan saman Najeriya ta yi kan yadda aka buge marigayiya Tolu Lope a Rotile dai ya warware wasu daga cikin tunane-tunanen da wasu 'yan kasa ke yi game da mutuwarta. Zainab Tijjani kawace kuma 'yar ajin marigayiya Tolu Lope da ta ce sun dai zauna lafiya kuma ta ma san wanda aka ce shi ya buge ta.
Classmate ita ce a secondary school. Mun zauna da ita har SS3 bamu samu matsala ba, don tana da kokari kuma tana da ladabi da biyayya. Mutunta gaskiya da zaki, kuma tana da mutunci sosai, ba ta san yanda take zama da mutane.
Kin ji an fitar da sanarwa an faɗi sunayen waɗanda suka buge dinnan, 'yan ajin ku ne?
Ɗan ajin mu ne, ɗayan kuma wanda ya buge mota shi kuma wannan junior ɗinmu ne a secondary school.
Ya halin shi zaki haɗa da nata, kin ce tana da kirki?
Sosai kam, na san halin shi. Baya magana, bai da hayaniya, kowa na shi kuma yana da hankali, ka ba su da matsala, dukkan su takardun su kawai ke gaban su.
Ita ma dai Zainab Muhammad aji ɗaya suka yi da marigayiya Tolu Lope da ta ce sun ma fara ne tun daga ajin Naziri har suka gama karatun sakandare tare.
Daga ni kuma daga nursery school muka fara da ita, har muka yi secondary school tare da ita. Inda ba ta da hayaniya, irin ba ta da neman magana, kuma ita ba ta da girman kai, tana da mu'amala da kowa yadda ya kamata.
Kun yi mamaki da jin labarin mutuwarta?
Gaskiya na ji mamaki, because ranar da safe ma na ga status ɗinta around 10 o'clock, don ina da number ta time muka yi communicating, ranar ma na ga status ɗinta, so na yi mamaki bayan magariba da aka saka a gutsinmu.
An ce 'yan ajin su ne na secondary, kun yi aji ɗaya da su?
A'a, wanda ya buge ta in junior mu ne, dan ajin mu ɗaya ne a cikin motar.
Ya halayensu yake su masu tukin nan?
Shi mai tukin nan kan gaskiya ba zan ce ga halin shi ba, because ba mai ina bane, he's my junior. Amma asalin classmate ina din nan kam gaskiya shi ma yaro ne mara hayani, cika yana da friend din shi guda ɗaya sosai, Ishaya, kuma ba mai irin cika surutu bane a cikin jama'a shi. Kasa akwai wani kutun daga secondary school yana da irin rawan kai and the rest, amma wancan yaron kwata-kwata bai da shi gaskiya. Tunda muka fara secondary school da shi Air Force har muka ƙare ma ba zan ce maka ga da wanda ya taba faɗa ba.
Maganar buge marigayiya Tolu Lope da bayan mota da aka ce 'yan ajinta sun yi dai ya saka mutane da dama a shakku, ciki ko har da mahaifin ita marigayiya Akintunde Arotile.
Kididi die while fighting Boko Haram. Kididi die while fighting bandits.
Ya ce bata mutu a yaƙi da Boko Haram ba, bata mutu a yaƙi da 'yan ta'adda ba, kuma jirgin yaƙin da take tukawa bai yi hatsari ba. Kwatsam kawai wani ne wai ya tuko mota da baya, kuma ba babban mota ko tifa ba, da baya fa, da baya kawai, kuma a gurin da babu wanda ya isa wani gudu koda daga bai yake tuki. Amma dai da baya kawai aka ce ya buge ta, kuma nan take aka dauke ta zuwa asibiti aka ce ta mutu. Ila gaske ne, amma dai Allah ne kawai masanin abin da ya faru.
It is so, but God knows what happened.
sai dai Zainab Muhammad da ta kwashe kusan shekaru 12 tana karatu tare da marigayya Tolulope ta ce koda dai akwai ganganci game da wannan kisa to ya kamata kuma a lura cewa akwai tsautsayi domin ta san halin mutumin da aka ce shi ya buge ta
akwai tsautsayi akwai ganganci maybe sun yi reverse da karfi dan kuma Allahu alam ba mana kasance ka ina ba da karfi yayi ko a hankali yayi wannan kuma is a lesson to other people in kaga wani dan ajin ku ko wani wanda ka sani ya so in kaga reverse problem ne ka faka mutan ka je ka same shi da kafa ko kuma in ka wuce shi ma ka kira shi a waya ka ce yanzu na wuce ka amma ina sauri amma banga abin da zai me hadi shi da shi me ya rike ta da shi a zuciya wanda kuma ma ni ina ga yaran su daya because in Yorubawa ne da fasu shi ba yarbi ne ita ma ba yarbi ya ce amma yaron da bazan ce maka yau ga wanda ya taba fada da shi tun muka fara secondary school har muka kare ba ilai ita ma haka
duk da yake dai shirye-shiryen bizne marigayin ya Tolulope a Rotile ya riga ya nisa da ake shirin ganin an bizne ta a ranar Alhamis yanzu haka dai wasu daga cikin yan uwa da abokan arziki da sauran yan aji sun ce har yanzu suna cikin jimami
asha ba mu ji dadi ba don ni kamar zan ce maka na dade ban ji mutuwan da ya ji jigani kamar na yarinyan nan ba ya ji jigani ya bani mamaki ya kara farkar da ni cewa shi duniya nan ba komai bane
Isa Lodi Kara muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya
to a gaida na Ikara kada dai a sha'afa wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 16:25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu kai tsaye a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a shafin mu na internet voahausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
baki mai yanka wuya wata takaddama ta kunno kai a jam'iyyar APC a jihar Bauchi a jihar Sokoto kuma jam'iyyar ta APC ta zargi gwamnatin Aminu Waziri da rashin ayyukan ci gaba jam'iyyun adawa a jamhuriyar Niger sun zargi jam'iyya mai mulki da so mataka dokokin zabe Jama'a assalamu alaikum. Makonni biyu bayan takaddamar da ta kunno kai a jam'iyyar APC a jihar Niger, wanda ta yi sanadiyar dakatar da shugaban jam'iyyar na jihar tare da wasu shugabanni biyu. Sakamakon zargin sama da fadi da kudaden jam'iyyar kusan naira miliyan 500. Sai gashi kuma irin wannan takaddama ta kunno kai a jihar Bauchi, inda kwamitin dattawan jam'iyyar ta APC ya buƙaci uwar jam'iyyar ta ƙasa da ta hanzarta gudanar da binciken shugaban jam'iyyar Uba Ahmed Nana bisa zargin da suke yi masa na almundahana da kudaden jam'iyyar har naira miliyan 600. Ahmed Tijjani Hargoji shine kakakin kwamitin dattawan jam'iyyar a jihar.
Wannan zargi da muke ta yi wato kudi ne wanda ake cewa an kawo su daga National akan dan a gudanar zabe
kuna zargin shi wake
shi chairman banana da waɗannan kudi miliyan 600 da nake gaya maka kuma duk escrow din sa ma ba su san ma mi akai da kudin ba su san ma waɗansu an kawo ba ana zargin sa da waɗannan kudade wanda muke so mu gani in an zo an sa committee daga National intervening a ciki ta tabbatar da waɗannan bayan haka kuma akwai kudin forms da aka bayar wanda aka tuno return daga National na miliyan 60 wanda shi ma ba a san a ina suka ba su kansu escrow din ma ba su san a ina suka ba in dai za a ce shugaba zai cinye waɗannan kudade ko kuma shi kadai ko kuma dan su tsarari ai kaga waɗannan ba shugabanci yazo yi a mutane ba
ku da asusu ne wato akan
to yanzu muna mun ji gaba daya an zo an duba ba APC gaba daya ba ta da asusu ma
to sai dai shugaban jam'iyyar Uba Ahmed Nana ya mai da martani akan zargin da ake masa
sai magana kuri ya kuma da an ga duniya ta je sai na tura ga duniya saboda ana faɗa na farko ai dan kan dani na zama barawo sai karata ko to abin da yake so kenan tun ana zargin na za ta sai karata ko to ga ni kuma sai ne karar reporter da ko gidan radio ko gidan jarida sai ne karar su gutsu kuma ina ne ji abi ba san abu in ko bai ne bane kuma damage za a biya ni ma
dan jarida yana aikin sa ne na sauraron wasu mutane masu korafi kuma ya baka dama ka kare kanka
kuma
ka tabbatar da haka
kuma haka ne da biya ki ne ma ga ne mutum ce ibada ne
haka ne shi dan jarida ba wai shi ne ya fada ba wasu ne yan jam'iyyan ku
to ba sai ka ma kai ka sace ba
yan jami'an ku ne suka zarginka a kai da wani
ko yan tagwaye muke ko uwa da uba dai muke ko yan tagwaye muke ba abin da ya dame ni ke mutunci na wanka ne
a jihar Sokoto. Kuma jam'iyyar ta APC mai adawa a jihar ta zargi gwamnatin PDP a ƙarƙashin gwamnati Aminu Waziri Tambuwal da rashin aiwatar da ayyukan ci gaba ga 'yan jihar a cikin shekaru biyar na mulkinta. Duk da yake dai jam'iyyar ta gamsu da matakin gwamnan na haɗa ƙarfi da gwamnatin tarayya a sha'anin yaƙi da matsalar tsaro a wasu yankunan jihar, to amma kuma ta ce gwamnatin ta Aminu Waziri ta kasa a wasu muhimman ɓangarorin ci gaba, musamman ma ɓangaren ilimi da gwamnatin jihar ta ayyana wa dokar ta ɓaci tun farkon hawanta kan karagar mulki. Isa Sadiq Acheda shine shugaban jam'iyyar APC na jihar ta Sokoto.
Tun lokacin aka fara wannan gwamnatin kusan aiki guda ne aka ce mana ana yi, shine na makarantar gudu, shekara biyar makaranta secondary school guda an kasa ƙarshen ta. Wannan ayyukan da aka ma da ake na bada ko kuma gyaran makarantu ne da sauransu ana yin su ne da kuɗin da aka tara daga gudunmuwar da ma'aikatan gwamnati suka bayar, domin aikin da aka yi idan ka kiyasta yawan shi bai wuce abin da aka tara daga mutane ba. Ana yin emergency on education, haka kuma akwai 'ya'yanmu waɗanda wannan lokacin da ake ciki an kasa biya musu jarabawa NECO da NAFTEP, saboda haka da yawansu sun rasa admission zuwa jami'o'i saboda ba a biya wa'annan kuɗin ba. Haka kuma mun jiya an ce an kaddamar da yin flyover cikin garin Sokoto, an ba da kuɗi ga 'yan kwangila, amma muna son gwamnati ta sani bara da shekarun suka wuce akwai ayyuka waɗanda aka bari waɗanda muka faɗi yanzu an bar su haka ne da suke tun lokacin da aka gade su ba a yi komai ba, kuma an sa su a budget an sa musu kuɗi musu inda kuɗin suka yi ba. Wannan aikin da aka fara na flyover aiki ne mai kyau, amma ina tabbata maka wannan gwamnatin ba za ta iya wannan aikin ba, ta yi ne kawai a matsayin turi amma ba za ta iya gaba ciki ba. Ina tabbata maka haka har a ƙara wannan gwamnatin ba za a yi wannan aikin ba.
To sai dai kuma kakakin jam'iyyar PDP a jihar Abdullahi Yusuf Hausawa ya bayyana zarge-zargen da cewa adawar siyasa ne kawai, yana mai cewa akasarin tafiyar gwamnatin ai duk da su aka yi.
Kowa san cewa an kirkiro da wani committee wanda ma'aikata za a cire masa wani haraji domin a taimaka ma ilimi. Mamtaba Sarkin Musulmi shi ne ke chairing wannan committee. Ana nan ana gina makarantu ne da waɗannan kuɗin ake yi. Kuma domin ma a samu bambanci da na gwamnati suna amfani da wani jambulu wanda duk inda ta zo ka zo wannan makarantar da jambulu yanzu ne in ka je kofar kwari tana nan ana yi. Maganganun cewa gwamnati ba ta takudin ta ga harkar ilimi kowa san wannan ba gaskiya ba ne. An yi ta ba mai girma gwamna award wasu wurare saboda cigaban harkar ilimi. Kuma harkar ilimi harka ce da za a sa kuɗi amma ba ka ganin ta lokaci guda.
Ya lissafa wasu hanyoyin mota waɗanda ya ce tun ga tsohon gwamnati aka gare su, sannan kuma an sa su cikin kasafin kuɗin shekara ta 2019 kuma sun koma dawa cikin 2020 kuma har yanzu ba a aiwatar da su ba.
Shi harkar budget duk wanda an mai ilimi mai basira ya san budget ba kuɗi ne kasa ba. Harsashe ne muke yi za mu samu kaza, amma samu kaza za mu yi kaza, za mu yi kaza, za mu yi kaza. Idan kuma aka samu aka ci dole a dubi ayyuka waɗanda sun fi muhimmanci a doyin ke a basu a yi su abu waɗanda ba su da muhimmancin irin waɗancan. Kuma abin kunya ne a matsayin na tsohon kwamishina na wannan gwamnati da aka shekara kusan biyar da kai a cikin wannan gwamnati kana kwamishina ka zo kana irin waɗannan duma. Idan gwamnatin nan ta kawo ci gaba tare da Isa Sadiq Acheda, idan ta kawo aka san haka tare da shi.
Jam'iyyun adawa a jamhuriyar Nijar sun zargi jam'iyyar PNDS tarayya da soma taka dokokin zaɓe, a yayin da ɗan takararta na shugaban ƙasa Bazoum Muhammad ya fara zagayen yankunan karkara don ganawa da magoya bayansa. Tuni da wasu 'yan siyasar ƙasar suka bayyana lamarin a matsayin ƙaddamar da yaƙin neman zaɓen jam'iyyar mai mulki, alhali doka bata bada damar yin hakan ba tukunna. Tahiru Gimba shine shugaban jam'iyyar Model ma'aikata.
Ka san wanda ya saba da hawan ƙaho sai ya hau ya kashi daɗi, in ba haka ba miye abin gaugawa tun malam bai zo ba a tada sallah filimin bai zo ba. Ammance ka Allah shi adda iko ya san wanda zai yi ya ba bawan da ya so da shi. wani sabko wani jijibi bai baka shi sai Allah shi da asaba gare su doka ta mu ce mu ne ake bugu da doka su a su sun karin doka zuwa zagayawa yana da dadi kwana sun zuwa garin su amma wata ran sai ka iske baka da yalla biyan goro ko ɗayan da biyu ko kuma sha'i da zaka ba mutane dole ka tsaya sai ka yar sai ka yi bido su daga horoto su ka same su a hannunka sannan ka fita to su abin gashi aje a ƙasa yake dan shi ne nace ƴan ƙasa su amshi kuɗin da za a kai musu wannan kuɗin su ci kayan su halal ina su ne amma ka ai zaben tumun da aka saba
to sai dai shugaban na jam'iyyar PNDS tarayya kuma dan takararta na shugaban ƙasa Bazoum Muhammad ya ce wannan al'ada ce ta jam'iyyarsa
wannan al'ada ce ga jam'iyyar PNDS tarayya shugabanta ya hito lokaci zuwa lokaci ya ziyarci magoya baya domin ya zanta da su ya gan zama rayuwarsu ya san halin da suke ciki ya san buƙatunsu domin jam'iyya wannan ne aikin nata mu lokacin da muke adawa ba mu yi kaman ɗan adawa na yanzu ba mu tsaya ne a mai kullum mu hidda sanarwa ta Allah wadda da abin da gwamnati yake yi kuma mu yi kirarin cewa mu wakilan jama'a ne a lokacin nan muna zagaya cikin karkara muna zuwa inda mutane suke kuma muna faɗakan su muna kawo musu jawabin mu da nazarin mu dangane da siyasa
anan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin godiya ga wakilan sashen Hausa Abdulwahab Muhammad Muhammad Nasir da Suleiman Muni Barma Cuba Hero Dodone ya daidaita sautin shirin Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC
a gaida na Sanyinna kafin mu karkare ga takaitattun labarai
dangane da karuwan cutar COVID-19 a birnin Los Angeles magajin garin birnin Eric Garcetti ya sanar da yiwuwar sake kulle birnin makonni kalilan bayan da hukumar birnin ta sassauta dokar hana zirga-zirga a gidan yarin jihar lamarin yarin cabe inda hukumomin jihar California ke tunanin sake 'yan gidan yari kimanin 8,000 masu kananan laifi Jihar California na ci gaba da kasancewa kan gaba wurin yawan masu cutar inda aka tabbatar da kimanin mutum 400 sun kamu da cutar Dan takarar shugaban kasa a jam'iyyar Democrat Joe Biden ya faɗa wa Amurkawa jiya Talata cewa shugaba Donald Trump ya rabu da ku kana ya rabu da wannan kasa. A wani bayaninsa da aka yada kai tsaye, Biden ya zargi Trump da gazawa wurin yaki da annobar coronavirus yana mai cewa yayin da cutar ke ƙara bazuwa a kulli yaumi. Amurkawa ma'aikata da dama sun rashi ayyukansu kana ba su da ƙwarin gwiwa. Tsohon mataimakin shugaban ƙasa ya faɗa cewa ma'aikatan Trump dan kansu sun tabbatar da shugaban ya gaza akan muhimman abubuwa a matsayinsa na shugaban Amurka. Majalisar Dokokin Misira ta baiwa shugaba Abdul Fattah al-Sisi dama ya kai gudunmuwan sojoji a makwabciya Libya idan buƙatar hakan ta taso. A farkon wannan wata ne Sisi ya yi kashedi ga gwamnatin Libya da ke birnin Tripoli ta yarjejeniyar ƙasa da masu goya mata baya a Turkiyya cewa su yi taka tsantsan kada su zarce gona da iri. Abin da ya bayyana mai muhimmanci ga tsaron Misira a birnin Sirte na Libya mai tashar jirgin ruwa. Kuri'ar da aka kada a Majalisar Dokokin Misira akan Abdul Fattah al-Sisi ya dauki mataki a Libya bata nuna fara ayyukan soji nan da nan akan dakarun abokan gaba a Libya ba.
To masu saurare da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci amma kada ku yi nisa nan da sa'a 1:30 za mu dawo da shirinmu na haƙi lokacin da Aisha Ma'azu za ta shigo da shirin yanayi da muhalli. Shirin da ke gayyata ƙwararru domin neman bayanai kan abin da ke tsone musu ido akan wannan lamari. Kafin mai sallama bari mu mika gaisuwa ta'aziyya ga iyalan marigayi Reverend Tambaya Jibril wanda ya rasu ranar Lahadi. Za a kuma yi jana'izarsa a yau Laraba a Warji. Allah ƙara dangana mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. Kamar kullum za ku iya sake sauraron shirye-shiryenmu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma yin muhawara a shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin musamman Baba Yakubu Makeri da ya karanto labarai da kuma Tubahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri.